Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraron shirin yau da gobe da wannan maraicen Juma'a 2 ga watan Oktoba, assalamu alaikum, barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage daga zauren muryar Amurka, na gabatar da shirye-shirye da ke nan birnin New York,
da kuma ni Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC.
Waiwaye adan tafiya, in ji masu hikimar magana, ma'ana mun sake komawa kan sabbin manufofi 17 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar a wajen babban taronta na bana a karo na 70. Sabon burin da aka sa a gaba shi ne cewa waɗannan sabbin manufofi su kai al'ummomin duniya ga samarwa kansu dawwammamen ci gaba da ɗorewar more rayuwa, tare da tallafin gwamnatocin ƙasashen duniya da kuma taimakon manyan ƙasashen duniya masu agazawa da kuɗaɗe.
Saboda haka, masu saurare, yanzu nan za mu buɗe muku layi, ku kira mu kai tsaye, mu tattauna waɗannan batutuwa, ku gaya mana fahimtar da kuka yi waɗannan manuhohi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Lambar tamu dai ita ce 202-205-2655, wato 202-205-2655, amma kan a kira sai an ƙara alamar tarawa da kuma ɗaya, wato +1.
Kuma muna tafi da filin karin magana tare da Malam Aminu Maidawa, haka kuma muna tare da Haruna Muhammad Salisu Babale, ɗalibi a Jami'ar Bayero ta Kano, kuma ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata, wanda a lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasar Najeriya ya taka da ƙafa zuwa Abuja domin ya ja hankulan jama'a a ciki da wajen Najeriya kan irin abubuwan tauyewa mata haƙoƙinsu da Allah ya ba su. Tare da shi za mu tattauna waɗannan batutuwa. Ku kasance tare da shirin yau da gobe domin ku ji duka waɗannan bayanai. Karin maganar mu ta yau ita ce, kullun aka yi faɗa da ƙadangare sai a guntule mishi jela. Wanda zai fito mana da ma'anar wannan karin magana shi ne Malam Aminu Maidawa.
Karin magana.
Kullum aka yi faɗa da ƙadangare sai a guntule masa jela. To, wannan karin magana ana amfani da shi ne kamar wuraren da shugabanninmu waɗanda suke mulkanmu na duk duniya, ko in ce na yawancin Afirka, da kullum suke ɗaukar wani jinsi suke fifitawa, a kullum su suka iya mulki su za su mulki al'umma, ko kuma a suke fifita maza su suka fi iya mulki a kan mata. Yanzu misali, shugaban ƙasar Liberia mace ce, to yanzu kin ga da ba a ba da su Liberia ba su ba wa wannan matar dama ta zama shugaban ƙasa ba, da gogarin kokarinta an danne ta. Wannan mazan kullun da suka zauna suka yi ƴan kono aka fiye da kare yayi kuɗi, dama ba su yansa ake ba, tunda su ko da yaushe aka sani mulkin maza aka sani da mulka, kuma ba daidai suke yi ba. Saboda haka irin wannan mulkin da ake a Afirka yana takusar da mu, yana kuma tauye mana, shine yake kawo rashin cigaban ƙasashen Afirka, rashin ba wa wa'ansu jinsin dama su gudanar da mulki. Mu kuma mun ɗau addini mun ɗora a gurin da bai dace ba. Addini ma ai ya baka dama, ya ce ka zo ka yi abu baina, idan wannan ya yi wannan ya yi. Yanzu misali, kamar a cikin addinin namu da muka sani, wanda muke tutiya da shi duk duniya da lahira, ai fiyayyen halitta manzon Allah cewa ya yi mu nemi rabin ilimin mu a gurin Aisha. To kin ga, ai mata ma ku suna da damar da za su tuɗa da su, tunda a harkar addini aka ce mu nemi rabin ilimi a gurinta. Kun ga mace ce, ai ta zauna da shi, ga kuma sahabban. To da sai ya ce mana mu nema a gurin wani. To amma kin ga, irin waɗannan abin da shugabanninmu suke yi shine abin da yake tauyewa. Yanzu kamar mu nan a Najeriya, za ki ga cewa muna da yarurruka sun kai 300 da wani abu, amma kullun aka tashi dai ta zancen dai, kullun aka tashi mulki da ya rabe Hausa Fulani, da ya rabe Hausa Fulani. To dan menene ba za a ba su dama ba? Idan kunshin ministoci za a yi, sai a ɗebo maza a bayar ba a ba mata. Mata suna da gagarumin gudunmawa da za su bayar, kuma rashin bawa mata dama shine abin da ya kara dakushe mu Afirka ba ci gaba ba. Yanzu misali idan kin duba wajen bangaren gado da mata suke gado a duk fadin Afirka, an zaluntar mata ana tura musu haƙƙi. Wasu kasashen ma na Afirka har yanzu mata ba su da ƴancin da idan an mutu za su samu gado. Amma mu ma nan a Najeriya kashin dankalin ake babba akan karami. Duk da an zo an yi abu za a raba gado sai a tace, duk da dai mun san addini ma da ya tashi fitar da gadon mata ya ce idan an ba namiji ɗaya a ba mace rabin abin da aka bayar, kaso biyu namiji kan mace kaso ɗaya. To amma kaso ɗayan ma mai dale yana kyashin mai tubali kuna bakin cikin mace ta imfana. Amma da an tashi a duk duniya ka zama bunƙasa ka fi kowa kuɗi, ba abin da za ka fara harama ta kake so mai kyau. To ya anan a rayuwa ka san amfaninta amma baka san abin da za ta amfana ba, kuma tsatsanwa ka fito ba macen bace ta haife ka. Amma saboda me ake su gan musu da wannan, kuma halittar da Allah yi ya ba su dama yake mu ba su dama su dan me za a hana su. A baya da lokacin jahiliya idan an haifi macen ma kashe ta aji, da aka zo aka ga mutane abin nan da ake ba daidai bane aka zo da wara, to ya kamata duk duniya yanzu mutane su dawo daga wannan rakiya kyashin da ake wa mata a ba su dama, domin suna da gudunmawar da za su bada sosai da sosai.
Karin magana.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare, yanzu haka dai muna tare da Jamila Kabiru Fage tana New York. Jamila, kina jin mu?
Ina ji.
Yawwa, kuma muna tare da Haruna Muhammad Salisu Babale, ɗalibi a Jami'ar Bayero ta Kano kuma ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata. Salamu alaikum Malam Muhammad, ko kuma in ce Haruna Muhammad Salisu, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, barkanku dai.
Barka dai Malam Haruna, kana jin mu da kyau?
Ina jin ku kwarai da gaske.
Yawwa. To da halin harko tambayar da zan maka, ka wato ka bibi wannan babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi, ko kuma har yake yanzu haka yake ci gaba da gudana a birnin New York?
Kware kuwa kware.
Yawwa, to me ka fahimta da wannan taro na bana da aka yi, me ya ɗauki hankalinka?
To wato kamar yadda kika faɗa, ni ɗan rajin kare haƙƙin mata ne. Kware da gaske an yi taro na majalisar ɗinkin duniya, ko kuma in ce ana kai, kuma an taɓo batutuwa daban-daban. Amma abin da aka taɓo ya tsotsa man rai shi ne batun al'amarin mata. Kuma idan masu sauraron ba su manta ba, majalisar ɗinkin duniya a shekaru 15 da suka wuce ta fito da ƙudurori da ta kira su Millennium Development Goals. To shekaru 15 sun wuce, bana an fidda wasu ƙudurorin guda 17, kuma na biyar daga cikin ƙudurorin nan shine ana neman a samo daidaito tsakanin jinsi. Wato jinsi abinda ake nufi shine ba wai ana nufin mace da namiji su zama ɗaya ba ne a mai da su guda kwata-kwata, ba haka ake nufi ba. Kuma ba wai ana nufin wannan abin Yahudanci ba ne, mutanenmu ne suke ma abin gurguwar fahimta. Wato abin da ake nufi shine akwai zalunce-zalunce da dama, kamar yadda malamin nan da sauka yanzu ya bayani, ake wa mata wanda ya kamata a gyara. Akwai haƙƙoƙinsu da al'umma take takewa wanda ya kamata a gyara. Saboda haka babban abin da ya ji hankalina game da wannan taron shine ta yaya za a yi a ce haƙƙoƙin nan na mata da ake takewa da ake dannewa a kodayaushe a ce an daina, a ce su ma an ba su dama za su je su nemo ilimi, a ce su ma an ba su dama ba a musu auren dole, a ce wajen rabon gado ana ba su haƙƙin da addinan nan suka ba ce a ba su. saboda haka ire-iren wa'annan abubuwa musamman take hakkin mata gaskiya shi ya fi jan hankali na kware da gaskiya wannan taro.
Yawwa Mala Haruna, kamar wannan bayani da kai kace wasu na dauka Yahudawa ne ko kuma mu da kanmu ma nan irin zage-zagen da muke sha Allah kadai sani. Kuma kamar yadda kai bayani ba wai muna magana bane a ce mun san matsayin mace, mun san matsayin namiji da Allah ya ba kowa, amma ba wai ana magana a ce mace ta zama namiji ba ko namiji ya zama mace ba, haka bane. Kamar yadda kai bayani, bayanin hakoki ne ka abada haƙƙi daidai wa daidai. Misali yanzu a ce kai karatu kana da kamar diploma kaza, ita ma ya mace tana da wannan diploma kaza, yadda za a baka dama kai aikin da aikin da zaka ita ma a bata wannan dama, yadda za a biya ka albashi ita ma a biya ta wannan albashi da ire-iren su. Amma yanzu haka akwai sakonni da dama nan waɗanda in watakila ma in na zabarin dan karanta, akwai waɗanda suke cewa mata da yawa a cikin da kake wannan magana, ko ka taba ganin mace annabi ko ka taba ji, hakika akwai hihiko domin mata ba sa auren maza hudu. Kayan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mata kashe su ake yi, zuwan musulunci aka daina kashe mata ire-iren waɗannan. Akwai kuma wani wanda ya ce yau da gobe, Adamu Muhammad dan Bojo ya ce yau da gobe wannan abu ba zai taba yiwuwa ba, domin Allah ya hihita maza akan mata, to ta yaya kuma za a ce sai an daidaita tsakanin maza da mata. Kaga akwai daiwa da ke ma wannan batu ba haguwa fahimta, kamar a matsayinka na namiji wanda ka gane, ya za ka yi ka taimaka wa sauran mutane su gane su ma?
To alhamdulillah, wato Hajjiya Halima, mutanenmu sai an tashi kware da gaske, an yi ta bayani a irin waɗannan kafafe kafin mutane su fahimta. Wato abin da ake cewa mutane sun ba irin waɗannan abubuwan gurgurin fahimta, ita Majalisar Ɗinkin Duniya da take kawo irin waɗannan ƙudurorin, kaske manta sun san da mutane suna da al'adu daban-daban, suna da addinai daban-daban, kuma mutane suna biyayya ƙware da al'adunsu da addinansu. Amma abin da ake cewa shi ne babu, kamar yadda muka faɗa, babu wani mutum da yake cewa mace ta fito ta zama namiji duk abin da namiji ya yi ta yi, ba haka ba ne. A abin da ake faɗa shi ne, har a addininka, har a al'adanka, akwai haƙƙoƙi da aka zana wa mata wanda ya kamata a ba su, amma ba a ba su saboda watakila zalunci ko kuma cin mutunci ko cin fuska, ana ganin su ba kowa ba a cikin al'umma, ba za su iya komai ba. Yanzu bari in baki misali da dama. A addinin Musulunci an yadda idan za ka aurar da ƴarka ka ba ta dama ta zaɓi wa take so. To amma al'adan Bahaushe misali a arewacin Najeriya, zaka baya ba da wannan daman, kawai ɗauka ai shi ne ubanta, bari yana da ikon ya zaɓa mata koma wane ne. Yanzu dan Allah, yaya za ki ji a matsayinki na ƴa mace a ce kullum kin waye gare ki, buɗe ido ki ga wanda ba ki so? Kin ga addinin mu ma ya yarda a tuntube su, a jira a yi su, kuma in wanda suka kawo wannan an duba an ga yana da hankali sai a ɗauka a ba su. Wuraren ayyuka, mace tana da digiri misali, amma kafin a ƙara mata girma watakila sai an nemi yin lalata da ita, wannan addini ma bai yarda da shi ba. Irin waɗannan ƙudurorin ake cewa ya kamata a duba a gyara haƙƙoƙin nan da ake danne musu a ba su, ba wai su fito su zama maza ba duk abin da namiji ya ce, a'a, su ɗin nan ma Allah ya ba su basira, basirin nan da Allah ya ba su ba za a taɓa ganin ta ba har sai an ba su dama sun fiddo ta. Yanzu a arewacin Najeriya misali, kwanan nan hukumar kare haƙƙin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta fidda rahoto da yake cewa yara sama da miliyan 10 ba su tafiyan makaranta a Najeriya. Kuma an suka dubi alƙaluman nan, za ka ga mafi yawan waɗannan da ba su tafiya makaranta mata ne. Namiji yau in yana da ƴaƴa guda uku misali ko guda biyu, in akwai mata a ciki, ya gummace ya azawa matan nan talla su je su yi talla su samo kuɗi da za a tura ɗa namiji makaranta. To waye gaya mashi cewa su ƴaƴa matan nan ba su bukatar ilimi? Waye gaya mashi ban cewa waɗannan ƴaƴa matan su ma in an ilmantar da su ba za su taimaki al'umma ba? Saboda haka abubuwa kenan da ya kamata mutanenmu su fahimta, su gane cewa ba Yahudanci bane, a matan nan mutane ne kamar kowa, idan aka ba su dama za su iya zama komai, za su iya karanta komai, kuma za su iya yi duk wani aiki da ake ganin namiji zai yi. Wallahi idan aka ilmantar da mace daya, an ilmantar da al'umma. Idan aka kuma bar cikin jahilci, ya ci gaba da aikin ya kuma ya'yan nan a ci gaba da ba su reno cikin jahilci da talauci, da abu yanzu ki duba arewa maso gabashin Najeriya, inda kungiyar Boko Haram take ayyukan ta'addanci, za ki samu a kasarin waɗanda ake wa cin kashi, ake wa fyaɗe, ake takyakokinsu mata ne. Saboda haka don ne za a masu yau abin da zai baki mamaki, na kwanakin baya akwai wani bincike da aka yi a jihar Jigawa, sai aka gano cewa tallafi da ake ba wa mata waɗanda suke da aure domin su yi sana'a saboda su samu raguwar raɗaɗin talauci,
za su iya dogaro da kansu ba,
karɓi kuɗin da sunan bashi. Kuma abin da zai baki mamaki, idan suka karɓo kuɗin nan, wallahi ƙara aure suke yi da kuɗin. An ba mace kuɗi jari ta yi sana'a, ka zo ka karɓi kuɗin da sunan bashi, ka je ka ɗauko wata, ka zo ka ƙara sa ta cikin talauci.
Yawwa Mala Haruna, kenan ire-iren waɗannan abubuwa na cin zali da tauye haƙƙoƙi shi ne ake so a daina yi wa mata. Kuma yawanci za ka ga mutane, yawanci akwai wata ayar da ake ba, ni ba malama ba ce, kuma ɗan abinda na sani bai taka kara karya ba, amma ina ga mutane suna amfani ne da aya ta 34 a cikin suratul Nisa'i. Yawanci to yawa inda ar-rijalu qawwamu 'alan nisa ko bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din, har zuwa ƙarshen aya. To ni a fahimtata Allah ya ba namiji matsayi, wannan matsayi ne akan mace. Idan akwai sharuɗa zaka kula da ita, zaka kare ta, zaka ciyar da komai yana kanka. Amma yau mun wayi gari, maza da yawa, akasarin maza sun bar wannan. Yau an wayi gari za a ga mace tana aiki, namiji akwai mazan ma da dole za su tursasa wa matansu su yi aiki, saboda su raba biyan haya tare, su biya abinci, an bar mata kuɗin. Saboda Allah, wannan ƙawwam ɗin, ina mutum zai same shi idan ya yi watsi da wannan nauyi da Allah ya ɗora mishi?
Ai, aji Halima, bari ma in baki wani misali da zai baki mamaki. Akwai kwanakin baya da na yi balaguro gida a Bauchi, wani mutum a caɓa yake sana'ar, a caɓa yake yi, kuma a caɓan nan babur ɗin ba nashi ba ne. Wato abin da zai baki mamaki, aka ban labari cewa sai wani ya bashi kyautan 30,000, dama iya da mata biyu. Matan nan kake manta sana'a a caɓan nan da yake babur ɗin ba tashi ba ne, ɗaukanta zai yi je ya yi a caɓa su raba kuɗin da mai mashin, sannan sai abin da zai za su ci ya kai masu gida. Amma da aka ba shi wannan 30,000 ɗin, maimakon ya koma ya inganta rayuwar waɗannan mata tasa guda biyu da ya bari a gida, wallahi ƙara aure ya yi. To irin waɗannan abubuwan addininmu cewa ya yi, kama matan nan adalci, menene adalci? Adalci ba wai a wajen kwanciya kaɗai ba, ba wai ka nuna musu ƙauna kawai ba, a'a, akwai bukatunsu da ke kanka da aka rataya maka, dole sai ka yi, dole sai ka ciyar da su, dole sai ka tufadar da su, dole sai ka ba su ilimi da su kuma da ƴaƴansu. To kana da hanya, kana da hanyar samun kuɗi da za ka iya wannan? Idan babu, don me za ka ƙara wata mata kuma ka zo ka sa ta cikin talauci da ka baro waɗannan da sunan addini, da sunan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Saboda haka wallahi mutanenmu dole sai mun tashi haikan, dole sai mun nemi ilimin fahimci addinin nan, mun daina ma addinin nan mummunan fassara, mun daina mata mummunan fahimta. Kuma abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya take kawowa, kamata idan aka kawo su, mutanen nan kamar yadda na faɗa ɗazu, sun yadda da al'adunmu, sun yadda da addinanmu, kuma suna daraja su. In aka kawo abu, in ma kuna ganin bai dace da addinin, ba sai ku zauna ku ajiye wannan abin bisa tebur, ku yi nazarin wannan abu, sai ku tambayi kanku, okay, sun kawo abubuwa kaza, misali daidaiton jinsi, ta yaya za a yi mu gyara wannan ƙudurin nan ta dace da addininmu, ta dace da al'adunmu, kuma ta yi wa mata adalci? Za ku iya yin haka. Kuma idan kuka yi haka, babu wanda zai ce maku ba ku yi daidai ba. Amma mutanen mu ba a yi kawai sai a ce a Yahudanci ne so ake duka mu zama Yahuda mu zama kafiri, alhalin ba haka ba ne.
Kamar ga wani wannan Usman Shitu Mahuta, shi ya fahimci wannan abu kamar inda yake cewa mutane za su kawar da bambanci tsakanin jinsi ta hanyar yin adalci ga kowane bangare namiji da mace. Ya zama wajibi gwamnatoci su samar da dokoki masu ƙarfi waɗanda za su kawo daidaito a tsakanin jinsin maza da mata, tare kuma da tabbatar da cewa waɗannan dokokin ana bin su sau da ƙafa. Gwamnatoci su ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu da laihin hita wani jinsi akan wani jinsi a cikin al'umma, musamman ma haƙƙin 'ya'ya mata. Ta haka ne kawai mutane za su kawo ƙarshen wannan bambanci da ake nuna wani jinsi a cikin al'umma.
Wato Hajji Halima na yadda da ra'ayin shi ƙwarai da gaske, kuma wato ina son mutane su yi la'akari da wani abu guda ɗaya. Ni ɗin nan da nake magana mace ce ta haife ni, ke mace ce ta haife kowa ma mace ce ta kawo shi duniya. Don Allah ka tambayi kanka, ni namiji ne, ina da mahaifi, amma ina tabbatar maki yau tsakanin mahaifiyata da mahaifina idan yau ta kama a ce waye a cikinsu zai iya cire abin da yake da shi na ƙarshe a duniya ya biya min bukata, wallahi ba ni da kokonto mahaifiyata za ta yi kuma mahaifina ba zai yi ba. Me hakan yake nunawa? Allah ya riga ya sa ma mata tausayi da kuma son al'umma. To amma abin da zai baki haushi, abin da zai baki mamaki, wai babu waɗanda ake ciwa zarafi, babu waɗanda ake take haƙƙinsu, babu waɗanda ake wa fyaɗe, babu waɗanda ake walaƙantawa a ci ƙara masu girma a wajen aiki, a ci ma ɗaukansu aikin, su ake wa fyaɗe, su ake wa sakin babu gaira babu dalili, su ake wa auren dole. Wai waɗannan mutane da suke da irin wannan tausayin da suke son al'umma ta ci gaba, amma su ake dannewa haƙƙi, su ake takewa haƙƙi kuma da sunan addini da kuma sunan al'ada abin ban haushi. Saboda haka mutane ya kamata su gane mu lura mu yi adalci. Wallahi matan nan idan muka ilmantar da su da su idan muka inganta rayuwarsu, al'umma mu za ta gyaru, ya'ya da za a haifa za a ba su tarbiyya na gari. Yanzu abubuwa da yake faruwa.
Mala Haruna, ban tarin numfashinka ba, ga kira mun samu daga jihar Plateau, bari mu ji. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, ina gajiya.
Lahiya lau, ina wuni, yau mun yi sa'a mun
samu
macece. Wallahi macece daga Plateau yau kamu.
Yau lallai.
Sallah, me sunanki?
To, ni ya kanda Allah ni dai kuka na ba? Muna so mu dai gari in za a ba mu ababu kowace mata a hannunta, kuma kowace mata a mata gargadin kada mijinta ya karba. Akwai waɗanda suke da maza, akwai wanda ba su da maza, waɗanda mazan su sun rabu da su, waɗansu sun mutu an ba su da wahalar yara, yan uwa ba sa taimaka musu, ba sa ne in an ba su a hannunta kowace za ta san abin da za ta yi.
Gaskiya. Ya sunanki?
Yawa, to mun gode sosai. To Mala Haruna Kaji, irin bayanin da kai, yawa mun gode sosai Mala Haruna Kaji. Kenan irin waɗannan abubuwa na kamar cin zali, kaga ita ce ita kiranta, idan za a ba mata taimako a danka musu a hannunsu, kuma a yi wa mata gargaɗi cewa kada su ba kasu yadda mazansu su amshi kuɗin bashi. To irin waɗannan abubuwa su ne wa, ba wai mun ce mace ba mu muka ce ba Majalisar Ɗinkin Duniya ba, saboda kaga da kwa zai aiki da hankalin shi ya natsu cikin kwanciyar hankali, ya fahimci, ya ka karanta ka fahimci abin da ake nihi, da duk irin waɗannan zage-zage da ba za su taso ba, saboda kowa duk haƙƙoƙin da Allah ya riga ba mutane, babu wani ba da za a yi haƙƙin da mutum zai ba mutum ya yi haƙƙin da Allah ya ba mutum.
Gaskiya. Ƙwarai da gaske. Ƙwarai da gaske. Ai, shi ya sa ake wato mu dai fatanmu shi ne kamar yadda wani malami ya faɗa ɗazu. Dole sai mutane sun tashi haƙan. Aikin nan ba na mutum ɗaya ba ne, ba na gwamnati ba ne kawai, ba na ɗan jaridu ba ne kawai, ba na ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam, amin, mata ba ne, na kowa da kowa ne.
Yawa, Mala Haruna,
ya kamata ya fahimci cewa yana da rawa da zai taka wajen wannan al'amari.
Yawa, ga kira mun samu daga Kaduna, ga kira Mala Haruna ga kira daga Kaduna. Hello Kaduna, salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wa ke magana daga Kaduna?
So sunana Usman Muktar dan Niger wanda yake kasuwa shi Kaduna.
To Usman Muktar muna sauraron ka.
To a gaskiya ya kamata
muna jin kamalan Usman Muktar
kamar wayar ta tsinke.
Eh kamar layin ya tsinke amma ina ga kamar sarfili na nuna cewa ga kira na an samu daga wani wuri. To ga kira daga Adamawa. Ga kira daga Adamawa. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, wake magana daga Adamawa.
Kina magana da Umar Yahaya.
To, Malam Umar Yahaya, muna sauraron ka.
Gaskiya har sake hakokin mata.
Malam Umar Yahaya da Allah, rediyon kashe rediyo Malam Umar, eh hakuri, kashe rediyo.
Na kashe rediyo.
To yawa muna jin ka.
Ya kamata a ringa ba mata hakokinsu a inda suke a gidajen aure da sauran ma'aikatu a kuma bangare na siyasa da sauran abubuwa. Aka kama yadda wata yaruwa ta yi magana daga
Plato.
A ganin da ta yi duk abin da za a yi kamar na rajiya a ba su a hannunsu kada miji ya karba. Haka kuma ko da abu ne ya shafi da a ce za a raba wani tallafi to duk abin da za a yi a kafa kwamiti da wayanda za a ba su wayannan abu ya kasance su suna ciki ba wai wasu masu ƙarfi daban ba da za su samu su ɗanyi wasu abubuwa daban wanda su suka bai wa kansu shina a kai.
Yawwa mun gode sosai Malam Umar. To Haruna ka ji kalaman Malam Umar ko da yake lokaci ya kawo kai daga ƙarshe wane kira za ka yi ma masu sauraron mu yanzu haka Malam Haruna a takaice saboda lokaci.
To a gurguje kiran da zai yi shine mutane ya kamata kowa ya tashi ya bada a kowa Allah ya daura maka hakki a kanka da ya kamata ka ba mu al'ummanka. Ya kamata mutane mu tashi mu fahimci cewa dole sai mun inganta rayuwar matan nan dole sai haƙoƙin nan da ake danne musu mun gyara idan ba haka ba matan nan za a ci gaba da rayar da su cikin jahilci da talauci da cututtuka kuma al'umma da za su dinga fitarwa za su kasance cikin cututtuka cikin rashin lafiya cikin jahilci cikin ba ma san me ma zan ƙara ba. Saboda haka kawai mutane ya kamata kowa ya tashi yayi abin da ya dace. Gwamnatocin mu su yi abin da ya dace, malaman mu musamman ma malaman addini, fassarar nan da ake yi wa addinin musulunci wallahi tallahi ya kamata a gyara. Ya kamata a fahimci cewa addinin musulunci addinin adalci ne, bai yadda a zalunci kowa ba, bai ma mace isa. Addinin musulunci ya ba wa mace gata, don haka masu ƙara mata cikin talauci suke ƙaro aure kullum a ci gaba da haifan ƴaƴa ana sake su kan titi kaman raguna kaman ƴaƴan awaki. Wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi, baka da hujja ka auri mata da yawa ka zo ka haifi ƴaƴa da ba za ka iya kulawa da su ba, ka sake su kan titi su zo zama yan ta'adda, su ne barayi, su ne duk abin da al'umma mu suke fuskanta da yanzu, su suke tayar wa mutane hankali a koda yaushe.
To muna godiya sosai Malam Haruna Muhammad Salisu Babale, mun gode sosai da ka bamu dama wato wanda muka tattauna da kai, mun gode sosai. Jamila, to sai Allah ya maido mana ku ranar Litinin ko?
Insha Allah.
Sannan ku da kokari to bakin yawo iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage daga birnin New York.
Da Malam Sarfilu Hashim Gumul wanda ya taimaka mana da daukan waya, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu Mr. Vasco ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku huta lafiya. Your hips and lick your lips the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.